الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدو حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta Juma'a yau 13 subhanallah I'm serious wallahi 16 astaghfirullah yau ramadan 16 subhanallah Allah kiyaye yau 16 ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya dace da 7 ne ko haka ne ko ga watan hudu hijiran miladiya 2022 ci gaba da karatun mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka masallacin miyati anan angon bolari cikin garin Gombe shekaran jiya in ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 14 cikin wannan sura mai albarka suratul qaf yau zamu tashi farkon aya ta 15 akwai takaddu da aka rubuto da yawa wanda kusan dukkan su addu'o'i ne daga cikin wanda zan tuna akwai wacce take maganan yaran ta guda biyu ba su da lafiya tana buƙatan a sa su a cikin addu'a Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai kuma wacce take cewa mata addu'a mahaifinta yau kusan shekara 4 zuwa na 5 kenan ba san inda yake ba wanda kaman yadda take cewa ya fita ranar Juma'a to ko kama shi aka yi ko menene ne faru wallahi alam har yanzu babu labari shi muna addu'a Allah ta'ala ya bayyana shi a cikin koshin lafiya irin waɗannan abubuwan suna faruwa a ƙasar nan da yawa akwai wani wanda zaka iya kiran shi ko blogger ne ko kuma dan siyasa amma dai saurayi ne a Kaduna wallahi ke kiran shi da in kiyan shi da diyata yan social media sun san shi wanda shi ma haka ya dawo gida ya shigo da mota an bude gir ya shiga sai aka ci ana sallama da shi ya fita wasu suna son ganin shi yana fitan kenan har yau babu labarin shi kusan shekara 4 ake magana yanzu ko makamancin haka to ire-iren waɗannan abubuwan a wannan ƙasan ba abin da za a yi sai dai addu'a kawai dan abun ya wuce tunanin mutane Allah ta'ala ya mana maganin masu irin waɗannan miyagun ayyuka duk waɗanda suke hannun waɗanda suka kama su ko masu mulki ne ko kidnappers ne ko ma menene dan hatta masu mulki suna iya kama ka su batar da kai ba wasu yan kidnapping kawai ba idan kana rikici da gwamnati ko su yan siyasa wallahi su batar da kai abu ne mai sauki a gunsu su batar da kai ko su kashe ka a dauke ka a kashe ka a ji a jefa ka a cikin ruwa ko wani abu sai an tafi da kai wata jiha ma misali ko a tafi da kai kaman kogin numan a can a Adamawa ko makamanci haka babu irin kafirci da ta'addanci da a ƙasar nan ba a yi kuma abun bakin ciki shine musulmai ne suke waɗannan abubuwa wannan ya fi komai tashin hankali Allah ya kiyaye ko a maka asiri a maka tsafi ba abin da ba za a yi ba dan dai aga cewa an lalata rayuwanka kuma a gama duk wannan abin kuma a zo a mutu ma shikenan ba idan ka kashe wani ko ka kama wani ko ka halaka shi ko ka bata rayuwar shi kai ma ba za ka zauna a duniyan ba sai akwai wannan kuma daga wajen wata yar uwa anan take cewa saka dan wanta cikin addu'a Alhaji Faruku ba Musa sarkin arewa wanda kusan ya kwana biyu na fama da jinya jinya kuma wanda yake da rikitarwa kware da gaske babu abin da yake bukata din sai addu'a Faruk Ba Musa ga wanda ya san shi mutumin kirki ne kware da gaske wanda ni kai tsaye ba mun saba da shi ba amma mun san juna haka sama sama sai dai abokan shi da yawa wadanda kuma aminan shi ne tun na samartaka da wadanda ma sun yi karatu a Maiduguri tare da shi a jami'a duk ni kuma aminena ne muna shiri da su wanda nakan samu update na rashin lafiyan ta wurin su saboda suna zuwa har Lagos su je su gan shi lalle na bukatar addu'a kware da gaske muna roƙon Allah subhanahu wataala albarkacin wannan wata mai albarka da wannan ibada da ake Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya sa ya zama kafara duk yanda rashin lafiyan ya kai ga an kasa gane kanshi ko menene ko menene Allah ya sani kuma yana da iko akan komai Allah ta'ala ya bashi lafiya da dukkanin sauran musulman mu da basu da lafiya a gida ko asibiti Allah ya basu lafiya sai takarda ta karshe a wannan takardar da ya kamata malamin da ta zo jiya da ita aka ba mata karanta wannan takardar a duk da ta zo a makare ai hakuri da mun sani da mun yi karatu ma jiya tana cewa ne wai dan Allah malam ai kira akan matan da ba sa son ai musu kishiya tace domin muna da ƴaƴa yaya za mu yi da su kuma gaskiya ta faɗa ba malam abin fa ba kyau kishin yayi tsanani haka ne ko to a wannan maganar da tayi gaskiya ne kusan idan aka kalli halin da ake ciki a yau muna cikin wani irin yanayi mata da suke neman mazaje sun yi yawa su kuma matan da suke gidan auren ba sai da kowa ya shigo ba to anan akwai abubuwa da yawa yanzu su maza galibi samari matasa suna tsoron ma auren saboda responsibility da ke ciki saboda idan ka dubi adadin yaran da suka gama karatu ba su da aiki a Najeriya abin zai baka tsoro a kowace shekara muna da jami'o'i bila adadin a Najeriya kuma duk shekara sai sun yaye dalibai sun yi digiri sannan ga ɗan FCE ga waɗanda suke zuwa imma ko federal poly ko state poly su ma su gama masu diploma da masu HND duk suna nan dubbai gwamnati kuma ta ce babu aiki ina fata an gane ku kalli irin abin da ya faru tsakanin ASU da federal government wata takwas ana yajin aiki karshe da za a koma abinda gwamnatin tarayya ta ce wa ASU shine gwamnati ba ta da kuɗi ku koma ku nemi kuɗi wurin iyayen yara shi yasa aka zo aka ƙara kuɗin makaranta kusan ko'ina a Najeriya a jami'o'i wannan kenan sannan kuma ga yadda harkokin kasuwa yake economic din kawai ba abin da za a ce sai addu'a to wannan abin ya sa halin da ake ciki saurayin ya gama karatu yana neman aiki ke kin zo kin makale mishi ya zai rike wallahi tallahi ba yanda yayi saboda yana tiyawo da kwalin digiri amma babu aiki iyayen shi ba su da hali to sannan kuma matasan mu shi in yayi digiri ba shikenan ya fi karfin yayi wani karamin sana'a shi jira yake samu aikin gwamnati ko aikin kamfani ko aikin wane ne musamman arewacin Najeriya mun sha bamban da kudu za ka ga yarinya a kudancin Najeriya ta yi digiri amma tana ta yi mamanta sai da kosai amma arewa to ai ta fi karfi ai to tsaban girman kai yar wahala sai ka ce digirin certificate din aljanna ne ina fata an gane to a kowannan girman kan kuma na matasan mu yan mata da mazan duka duk wanda ya karatu ya fi karfin ya yi karaman sana'a to Najeriya ko ba aiki sai mu ga yanda za a yi amma kudu za ka ga mutum wallahi graduate ne a kudancin Najeriya yana sai da ruwa akan titi bi ma'ana ko fiye wata ko faro ko wane ne a bakin danja inda za ka yi hira da shi ya gama jami'a ya yi NYSC ba aiki kuma shi ba zai zauna haka ba da wannan tattalin arzikinsu ya wuce namu ina fata an fahimci abin da ke a takaice dole sai mun cire wannan girman kan mun koma murrin gumi reality. An gane wannan abin da kyau. To a nan sai mun koma kan abin da ta faɗa. To ta ce ayo mata nasiha ja hankalin su rage kishi. To dan Allah ku rage kishi. Domin na farko shi kishin ba zai tafi gaba ɗaya ba, sai dai ya ragu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai auri Ummu Salama da ya aika a gaya mata yana son ta. Na san kun san kissan Ummu Salama. Ita da mijinta suka zauna suna hira. Sai mijin ya ce da ita, ita ta ce mishi kai na maka alƙawari in ka mutu ba zan aure kowa ba. Zan jira na aure ka aljanna. Sai ya ce mata a karki wannan alƙawarin. Ni dai na miki alƙawarin in kin riga ni mutuwa ba zan aure kowa ba har na mutu. A takaice dai saboda hikima irin ta Allah sai ya ce ita kanta dauki wannan alƙawarin amma shi ya dauka. Sai suka bar shi a haka. Ashe akwai abin da Allah ya shirya zai faru. Bayan wani lokaci Allah ya karɓi rayuwar shi Abu Salama a Madina. Sai ta shiga cikin tashin hankali da damuwa. Sai ta tuna wata ramijin nata ya ce da ita duk abin da ya same ka na damuwa. Idan zaka karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairan minha. Allah zai musanya maka da abin da ka rasa. Zai musanya maka da wanda ma yafi wannan alkhairi. To sai ta dinga sai ta ce to amma yanzu a duniyar nan akwai namiji kamar Abu Salama. Ta manta akwai Abubakar, akwai Umar, akwai Usman, akwai Ali, akwai Annabi ma. Tace a duniya ina za ta samu miji kamar Abu Salama. Amma saboda imani da addu'a sai ta ci gaba da karantawa. Tana gama ta kaba sai Annabi ya aiko zai aure ta. Annabi ya fi mijin ta ko bai fi ba? Ya fi. Amma saboda tsaban iko irin na mata sai ta ce to aje a ga yawa Annabi tana da wasu sharuɗa. Kafin ta amsa, na farko tana da ƴaƴa marayu zai aure ta a haka. Na biyu tana da shekaru ita ba yarinya bace ba. Na uku kuma ta san yana da wasu mata, ita kuma tana da zafin kishi. Ya shirya wannan rikicin. Sai Annabi ya ce a koma a gaya mata ƴaƴan da ta bari suke a hannunta marayu, ƴaƴan wasu ma ina ɗaukar nauyinsu. Ina fata an gane. Bayan ƴaƴan matan da na aura ba, ƴaƴan wasu ma wanda can na nesa, Annabi yana ɗaukar nauyin kowa. Kaga an wuce wannan layin. Abu na biyu kuma tana da shekaru, ai na girme ta. Bata fi ni shekaru ba. Abu na uku kishinta kuma zan yi addu'a Allah ya rage mata kishin. Amma a cire shi gaba ɗaya ba zai yiwu ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Shi yasa kishi din wannan ɗabi'a ce, haka Allah ya halicci mata maza ma suna da shi. Wani lokaci kishin maza ya gina mata ma. Kuma Annabi ya ce duk namijin da baya kishin matarsa ɗan wuta ne ba zai shiga aljanna ba. Ina fata an gane. To akan haka idan mace tana da zafin kishi irin mara kan ganon nan wanda zai kai mata ce za ta kashe mutum ko za a ji ai tsafe-tsafe, to wannan ta yi ta addu'a Allah ya cire mata wannan, don wannan ya saba wa ɗabi'a. Duk kishin da zai sa a yi kisan kai ko a yi tsafi ko a yi wani rashin mutunci, wannan ba kishi ba ne, hauka ne sunan shi. Ina fata an gane. Sannan kuma wacce za ta shigo kowa fa da arzikin shi. Idan kin shirya misali kowa ma ya shigo mana ba, ita ba za ta fidda ki a gidan ba sai dai halin ke fidda ki. Amma wasu amaran kuma su ma ƴan bala'i ne, sai ta shigo ba da niyyan kora wacce ta samu a gidan. Ina jin haka ne ko? To sai a ce kowa ya ji tsoron Allah, uwar gida ta ji tsoron Allah, sannan kuma ita amarya ma ta ji tsoron Allah, sannan shi kuma mai gida. Wani matsalin kuma daga wajen mazajen ne, sai ya zama munafiki. Ina fata an gane. Sai ya zama munafiki ya je can ya yi munafunci, ya je can ma ya yi munafunci. To wannan wani namiji shi yake ma hargitsa gidan shi. An gane ko? Yauwa, kar ka zamo a kana da mata biyu duk inda ka je maganan ka daban-daban, kar ka zama Shehu Jaha. Yauwa, kun tuna Shehu Jaha bara labarin da na ba ku? Matan shi guda biyu kowace ya je in ya je gun uwar gida ya ce in ban da larura ma me zai sa na ƙara aure? Ai wallahi ke din nan kaza ke ce din nan kaza ce. In ya je kuma amaren kuma ita in ban da ne wallahi kaza kaza da na kori uwar gidan nan. kullum maganarsa kenan fa aiki din nan kaza. Wata ran matan suka danyi cacar baki sai abin da ma ya ce in banda kaddara me zai zauna da ke. Ta ce a ni ma haka ya ce mi. In banda ma dai kaza kaza ai da kin bar gidan nan. Haka ne ashe dai munafiki ne ya suka hada kai. Sai aka yi sulhu. Da aka yi sulhu aka san abin da faruwa ƙarshe. Shehu za su yi tafiya da amarya da uwar gida ga shehu ana cikin kwale-kwale jirgin ruwa. Suka ce to za mu yi maganinka a nan wurin. Sai uwar gida ta ce akrabaka Allah da ni da amarya wacce ka fi so. Ta ce me ka wannan maganan kuma. Ana zaune lafiya. Amarya ta ce a dole ka gaya mana ni da ita wa ka fi so. Aka sa shehu a tsakiya. Yace san ba zai faɗa ba sai suka rabu da shi. Can sai amaryar ta ce yanzu shehu muna tafiya cikin ruwan nan sai ni da uwar gida muka subuce don muka fara cikin tekun nan ko cikin kogi wacce za ka fara cirowa shehu ya shiru. Sai ya kalli uwar gidan ya ce uwar gida kika aikin yin ruwa ko. To kun ga wani lokaci mazan su suke hada rikici a cikin gidajensu amma dai muna kira da kowane bangare da matan da mai gidan kowa ji tsoron Allah sannan kuma karshi ma mai gida ya zama azzalimi. Akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito annabi ya ce man kana inda humratan famala ila ihdahuma jaa yawmul qiyamah wa shiquhuma ilu. Duk wanda yake da mata guda biyu sai ya fi karkata zuwa ga daya bi ma'ana ana zaluntar dayar ran tashin kiyama zai zo gefen jikin shi daya a shanye zai zo da paralyze gefen shi daya a shanye. Shi yasa malamai suka ce duk wanda ka gan shi ran tashin kiyama gefen shi daya a shanye to wanda yake zaluntan daya daga cikin matan shi ne. Dole ba za ka iya daidaita su wurin so ba. Qur'ani ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wala harassu. Bayan da za a ce matan ka biyu kana musu so 50-50 50-50 ba zai yi ba ko yayanka ne ma ba zai yi ba. Amma abin da ake so abin da yake a zahiri kai adalci kar ka fifita wani akan wani. Ina fata an gane. Allah ya sa mu dace. Za mu tashi a farkon aya ta 15 cikin wannan sura mai albarka cikin suratul Qaf. Mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Afa'ayna bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid.
Ubangiji subhanahu wata'ala bayan kissoshin da muka karanta a shekaran jiya na mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Salihu mutanen annabi Hudu mutanen annabi Shu'aib da ainihin mutanen annabi Lut da kuma mutanen At-Tubba sarkin Yaman. Allah ya ce kullun kadzaba rusula fa haqqa wa'id. Dukkansu sun karyanta manzanni kuma alkawarin da Allah yayi na zai musu azaba ya tabbata a kansu. To Allah sai ya ce afa'ayina bil khalqil awwal. Afa'ayina shin mun gajiya ne ya gagare mu ne bil khalqil awwal farar da halitta a karon fari mu kirkiri halittar dan adam ya gajiyar da mu ne. Amsan shi ne a Allah ce bal bari ma dai hum su kafirai da suke karyata tashin kiyama ko suke karyata abubuwan da ake gaya musu fi labsin suna cikin shakka ne min khalqin jadidin daga sabuwar halittar da Allah ya ce zai yi. A kullun su abin da ke ba su mamaki ya za a yi bayan sun mutu sun zama ƙasa a ce za a tashe su. A nan malamai suka ce wannan wani abu ne da shafi lugar larabci. Allah ce afa'ayina bil khalqil awwal. Al awwal din sai aka kawo shi da alifun da lamun. Al khalq da alifun da lamun haka al awwal da alifun da lamun. amma sai aka ce bal hum fi labsin wajen labsin sai aka kawo shi babu alifun da lamun hakanan wajen khalqin jadid babu alifun da lamun madadin a ce bal hum fi labsi min al khalq al jadid akwai abin da aka ce mishi ma'arifa da kuma nakira a larabci anan Allah ya kawo labsin da khalqin jadid a matsayin nakira dan ya nuna abun abu ne mai sauki idan halittar su a karan fari bai ba wa Allah wahala ba ashe yafi sauki ya saki halittar su kuma a karo na biyu wannan shine abin da hankali lafiyayye ma zai dauka insha Allah sai Allah ya ce mu
walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa laqad khalaqnal insana hakika mun halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma mun san abunda ransa yake ainihin saka mishi abunda ransa yake raya mishi duk wani kai kawo dake cikin zuciyar dan adam Allah ya sani subhanahu wa ta'ala babu wani tunani da zaka yi koda baka furta ba duk abin da ka tuna karaya cikin zuciyarka Allah ya sani kuma wannan shine abin da Allah yake amfani da shi a wurin niyya asali niyya a wurin ibada ba a furtawa ba za ka zo zaka yi sallah ba ka ce Allahumma inni nawaitu salatu zuhuri yawmul jumu'ati fi bolari misali akwai masu wannan abu niyyar ka ga ma tana da tsayi har su idan kuma a masallaci ne har da limami bayan liman wani asali Allahumma inni nawaitu kaza 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 babu hadisin da yazo da shi abinda ake so shine dangane da niyya ababe ne guda biyu na farko ka kudurce a zuciya zaka yi wannan ibadan dan Allah ba dan ka burge wani ba shine abu na farko abu na biyu ka san kuma me zaka yi in azhar ne ka san azhar zaka yi ka kulla a zuciyanka zan yi sallan azhar wannan shine abinda ake bukata bambance ibada da ibada bambance al'ada kuma da ibada in ka dauki sallan azhar da al'asar dukkan mannin su ɗaya ne raka'a hudu ne sallama kuma guda daya zaman tahiyya guda biyu karatu a boye ke sa idan mutum bai sallan azhar ba har al'asar ta yi idan ya zo yana sallan azhar a lokacin ya za ka gane azhar yake sai shine ka dai ya sani dan zaka dauka sallan al'asar yake dan lokacin al'asar ne to a zuciyanka ne zaka kudurce yanzu zan yi sallah azhar amma kar ka bata lokacinka sai kai wani niyya kana ta farto su dogayen kalamai wannan kenan abinda shafi niyya Allah na aike ne da zuciya kun fahimci wannan abin da kyau amma kuma saboda hikima na Allah subhanahu wataala da rahaman shi da falala sai hadisi ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallam idan dan adam yayi niyyan aikata wani abu na lada misali kace insha Allah gobe zan je ziyara wuri kaza ko asibiti ne ko wani gida ne ko wani gari ne ko ma menene ka kudurce tabbas zaka je wannan ziyara sai baka samu zuwa ba Allah zai baka lada saboda kawai niyyar da kika yi sai Allah ya rubuta mata lada ta yi niyyar za ta yi kyakkyawan aiki ba ta yi ba wani abu ya hana ta yi amma kuma saboda rahman Allah subhanahu wataala idan mutum yayi niyya zai wa Allah sabo ya kudurce a zuciyar shi bai aikata ba Allah ba zai kama shi da laifi ba idan ya zamo ya kiya aikata ne saboda ya ji tsoron Allah to Allah kuma zai ba shi lada kun gane babbacin abun amma in kuma ya kiya aikata ne saboda wani dalili ba wai dan Allah ba nan kuma ba lada ba alhaji inda a ce duk abinda mutum ya saka a zuciyar shi Allah zai kama shi da laifi da mutane sun shiga uku dan shedan zai ta kawo maka abubuwa cikin zuciya marasa kan gado shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallam
annabi yace inna allaha hadisi yana cikin sahih al-bukhari inna allaha tajawaza li ummati inna allaha ta'ala lalle allah madaukaki tajawaza li ummati ya yafi wa al-ummata ma haddathat bihi anfusuha ma lam taqul aw ta'mal duk abinda al-ummata ta raya a cikin zuciya bata furta da baki ba bata aikata da gangan jiki ba Allah ba zai kama mutun da laifi ba an fahimci wannan abin da kyau idan mutun yayi niyya gobe zan yi rashin mutunci sai nayi abu kaza sai zama mutun bai yi ba idan mutun ya fasa ne saboda ya ji kai kuma Allah fa ya hana ko annabi ya hana sai mutun ya fasa Allah zai bashi lada amma sai zanto mutun bai yi bane ba saboda wani dalili misali kazo zaka yi sata kazo zaka saci takalimi a bakin masallaci sai ga dan hizba na kallonka sai ka waske me yasa baka dauta takalimin ba tsoron Allah ne ba tsoron Allah bane ba ina fata an gane to anan zaka samu lada ko kuma zunubi to idan mutum bai aikata ba saboda tsoron Allah ne Allah zai bashi lada ai mutum bai aikata ba saboda wani dalili bai samu dama ba Allah ba zai ainihin kama shi da laifi ba wannan na cikin fararan Allah subhanahu wataala akan mu Allah yace wa laqad khalaqna al-insana haqiqa mun halicci mutum wa na'lamu mun san ko muna sanada ma tuwaswisu bihi nafsu abunda ran shi yake saka mishi wa nahnu aqrabu ilayhi Allah yace mu muka fi kusa da shi dan adam min hablil warid fiye da igiyan karan karma cin igiyan jijiyan muya ita ce hablil warid jijiyan da ke nan da dan adam shi yasa babu inda zaka kashe mutun da wuri kamar ka tsinka wannan igiyan ko da a jikin dabba ne kuwa shi yasa in zaka yanka dabba ma baka yanka wannan wanda jerin ba sai a ce yankan bai yi ba to yanda jijiyan wuyan mutun yafi kusa da shi saboda nan ne da an samu kuskure mutun zai mutu shi yasa Allah ba da misali da shi to Allah ya ce nafi kusa da dan adam fiye da jijiyan wuyan shi anan da Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi wasu malamai suka ce ana nufin mala'iku mala'ikun Allah suna kusa da dan adam suna tare da shi 24/7 kowane lokaci suna tare da dan adam suna kusa da shi min hablil wari fiye da majijiyan wuya to duk waɗannan maganganun guda biyu mala'iku na kusa da kai Allah ne ya turo su aikin ubangiji subhanahu wataala suke shi yasa idan ka tura wani yana wani abu sai ka ce ai muna nan muna abu kaza ka koda ba kai kake da kanka ba tunda kai ka sa ake kaman kai kake yi wannan shine fahimtar Allama Ibn Kathir Allah mishi rahama amma jamhurun malamai suka ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya fi kusa dan adam fiye da jijiyan wuyan shi illa talaqqal mutalaqiyani a yayin da mala'iku guda biyu masu haduwa suka hadu an al-yamini wa an al-shimal ata dama da ta hagu qa'idun suna zaune suna jiran dan adam abinda wannan ayin ke nufi mutal izai talaqqal mutalaqiyani mala'iku ne guda biyu kowane dan adam akwai mala'iku guda biyu da suke bin shi duk abinda kake suna rubutawa aikin su kenan abinda Allah sa su kawai su ta binka ina ka ji suna binka me kai suna binka me kace suna binka me ka aikata suna gurin duk abinda kake suna binka suna rubutawa suna recording ran tashin kiyama ko za a nuna maka a dauko takarda kai kaza ran kaza ga watan kaza kai kaza a ta karanta ma kuma ka san haka ne ka san dan adam da musu sai ce ka ni gaskiya kan ban yi ba a lokacin sai kana cewa baka yi ba idan wani wuri kaje kace baka je ba sai kafarka ta ce mun je to ya zaka yi yanzu kafarka ke magana Allah zai ba wa kafarka daman ta magana idan wani abu ka dauka ko wani ka kashe da hannu ko wani ka daka ko wani ka zalunta ko biro ka dauka ka canje wani abu ka canje figures ko ka yi wani rubutu akai wani abu na zalunci kace baka yi ba hannunka sai ya ce an yi ni din nan ni ne idan wata magana ta kai kace ba haka bane kana cewa baka yi ba sai bakin kuma yace nayi ba yanda ka iya duk gabanka gaba daya Allah zai ba su daman magana ran tashin kiyama Allah ce wa tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allaha huwa alhaqul mubin aranan da hannayen su da kafofin su da harsunan su duk za su ba da sheda da abin da suka kasance suna aikatawa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina sai ka ji mutanen suna cewa gabban su dan me kuke ba da sheda akan waye tambaye ku qalu sai an takana Allahu alladhi antaka kulli shay Allah da ya bawo kowa ikon magana a yau she babu ikon magana ran tashin kiyama akwai kallo amma fa yan aljanna ne za su yi kallon wallahi in kana da problem ba kallon da zaka yi ba ka ma san me ake ba kawai ta kanka kake Allah sa ba ma ciki to Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqa mutalaqiyani an al-yamin wa an al-shimal a lokacin da mala'iku guda biyu masu haduwa suka hadu ta gefen dama da gefen hagu qa'idun suna zaune suna dako suna jira ma yalfidhu min qawli babu wani lafazi da mutun zai furta babu wani magana da zaka yi a matsayin ka na dan adam Allah ce illa ladaihi raqibun face a tare da shi dan adam din akwai raqibu mai kula atidun kuma yana halarce na wurin babu wata kalma da zaka furta face malaika ya rubuta ba zaka taba yin maganar da malaika bai rubuta ba kaga wannan ayat akwai abun tsoro a cikin ta kazo kana mutarada a kunne saboda kar aji to malaika yana ji kuma har yana rubutawa yace kaza yace kaza yace kaza duk ya rubuta da kwanan wata da lokacin da inda aka yi abu da gulman wanda aka yi da wanda aka yi wa sharri da wanda aka zaga da wanda aka cutar ma yalfizu min qawlin babu wani lafazi da mutun zai fitar kyakkyawa ne ko mummuna in kace subhanallah sun rubuta in kai ashar sun rubuta to aikin su kenan in kace astaghfirullah sun rubuta in kai batsa sun rubuta duk abin da ka faɗa kai karatun qur'ani ko kai zikiri ko kai waka ko kai duk abin da zaka yi su aikin su kawai sun rubuta abin da Allah sa su kenan to kun san magana ta kaskashi uku akwai lafazin da lada ne akwai kuma lafazin da zunubi ne akwai da kuma babu lada babu alhaki kawa zauna ana hira ana labarin duniya wanda babu ƙarya cikin magana ba gulman waɗansu ake ba kawai labaru ne na jiya da yau ko labarin kasuwa ko labarin halin da ƙasa ke ciki irin waɗannan abubuwan wannan kawai hira ne to sai malamai suka yi sabani suka ce shin waɗannan mala'ikun suna rubuta komai ne da butun ke faɗa ko kuma iya abin da ya shafi lada da zunubi suke rubutawa to da dama daga cikin malaman tafsiri suka ce duk abin da dan adam ke faɗa suna rubutawa dan Allah ce ma yalfizu min qawli babu wani lafazi da mutun zai yi kowani iri ne illa ladaihi raqibun face a tare da shi akwai raqib mai kula da abin da yake faɗa ya rubuta atidun kuma yana wannan wurin ahlarci shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi sahihul bukhari annabi yake cewa innar rajula hadisin bilal ibn al harith al muzani yace annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam innar rajula la takallamu bil kalimati yace hakika mutum zai furta wata kalma zai wata magana min ridwanillahi ta'ala maganar da kuma zai sa Allah ya yarda da shi Allah na son wannan magana ma yazunnu an tabluga ma balagat shi mutum bai dauka maganar ta kai ma wani matsayi a wurin daraja ba yace yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yawmi yalqa akan wannan lafazin guda ɗaya da kai wanda kai baka dauka wata magana ba ce mai girma Allah zai sa mala'iku su rubuta cewa Allah ya yarda da wannan mutumin har ran tashin kiyama sai annabi ce wa inna rajula litakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala wani lokaci kuma mutum zai wata wani furuci yayi wani magana wanda wannan maganan Allah baya son ta kuma yasa Allah ya fushi da mutum amma ma yadhun an tabluga ma balagat, shi mutun yana tunanin ai yar karamar magana ce, magana ma bata kai komai ba. Annabi ce yaktubullahu ta'ala alaihi biha sakhtahu ko sakhtahu ila milkahu, Allah zai ce malaiku ku rubuta wani nayi fushi da shi har zuwa ran da zai hadu da ni. Kalma ce guda ɗaya tag mutun zai Allah yarda da shi, ko kuma kai wata kalma guda ɗaya tag kana ganin ta yar karama, wannan kalman sai ta sa Allah ya fushi da kai har ran tashin kiyama. Shi yasa Annabi ya ce da Mu'az ibn Jabal kuffa alayka hadha, yace ka kama wannan harshen naka, Annabi ya rike harshen shi aka yi nuna mishi. Sai Mu'az ya ce yanzu abinda muke magana da shi ma sai dan kalmomi da muke ma sai Allah ya kama mu da shi. Wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi, yanzu harshen mu ma da Allah ya halince shi dan mu yi magana, kuma Allah sai ya kama mu akan maganar da muke. Annabi ya ce akwai abin da ke kifar da mutum cikin wuta ma kamar harshen shi ne, domin ka dauki harshe duk gaban mutum babu gaba mai hatsari kamar harshe, harshe da shake shiga musulunci haka ne ko ba haka ba, sannan kuma harshe da shake fita a musulunci, ba abin da zaka aikata a take ka fita a musulunci kamar harshe, da hannunka da kafa da ido da kunne da kai ba za su fita kai a musulunci ba. Amma harshe kana yin kalma daya ka zagi Allah ko ka zagi Annabi shikenan ka kafarta. Ina fata an gane. Sannan kuma da harshen kafiri kuma zai shiga musulunci, sannan harshe da shaki hada yaki, yanzu nan sai a hada rigima da mai da harshe, kuma harshe da shaki sulhu, to shi yasa a gaban jikin mutum gaba ɗaya babu gaba da ke da hatsari kamar harshe. Shi yasa mu yi takasa san da duk abin da zamu furta mu sani Allah zai iya fushi da mu akai ko kuma zai iya yarda da mu akai. Karkashin wannan hadisin na Mu'az ibn Jabal, malamai suka ce a lokacin da Mu'az ke wannan maganar shi bai dauka harshe wani gaba ne da ke da hatsari ba, sai da Annabi ya fahimtar da shi. To shi yasa a yau ke ma ki takasassan da duk abin da zaki faɗa, ya zama harshen mutum ya yawaita faɗan alkhairi, musamman a wannan yanayi da ake ciki na zafi, ba abin da zai bata ma azumi kamar harshen ka. Ina fata an gane. Saboda Annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash, da yawa masu azumi ba abin da suke samu a azumin su sai kishirwa da yunwa. To a wannan tsananin zafin ranan da azumi yake da wahala, wallahi mutum ya kama harshen shi, dan yanzu nan zaka je kai wasu maganganun da zai bata maka azumi, ko kuma azumin bai baci ba amma ya rage maka ladan azumi. Allah ce ma alfita min qaulin, ba wani furuci da mutum zai furta illa ladaihi raqibun, ba ce a tare da mutum akwai malaika raqib atidun, sannan kuma ainihin atidun raqibun wanda yake kula, atidun sannan kuma wanda yake yana halarce, ba inda zai je kuma ba za ka taba buya mishi ba. Sai Allah ya ce
waja'at sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid,
ubangije ce waja'at sakratul maut, magagin mutuwa yazo bil haqqi da gaskiya. Allah na ga dan adam magagin mutuwa, duk lokacin da mutum zai mutu akwai magagi da yake, in ma ko ka gani ko ba ka gani ba shi ka dai san me yake ji a lokacin da zai rasu, saboda zare rai abu ne yake da yake da zafi yake da wahala. Ana iya zare ran mutum kana tare da shi ba ga wani alamun wahala tare da shi ba, amma Allah zai ga maka abin da yake ji da zaka yi mamaki amma ba zai iya fada ba. Kisa lokacin da Annabi zai rasu sallallahu alaihi wasallam, aka ga gumi yana yankowa daga fuskar shi a lokacin da ake zare mishari, wanda inda a ce akwai wanda bai kamata ya ji zafin mutuwa ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma nana Aisha da nana Fatima duk sun bada labarin irin yanayin da Annabi ya shiga, musamman nana Aisha da Annabin a hannunta ya rasu, tana rike da Annabi, Annabi cika yana da cikin abin da take alfahari da shi, Annabi ya rasu a hannuna aka zare ran shi. an kawo annabi ruwa haka an aji yana sa hannun shi a cikin ruwan yana shafa a fiskan shi saboda gumi yana ta subhanallah tarkiya tabbata ga Allah a wata ruwaya kuma la ilaha illallah sai ce inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da magagi lalle zare rai akwai zafi da wannan ne malamai suka ce kar ka ga mutum a lokacin da zai rasu ya sha wahala ka dauka dan wuta ne dan tunanin mutane kenan dan annabi lokacin da zai rasu an ga ya sha wahala to Allah yakan shirye irin wannan ne saboda yan baya ina fata an gane kar ka ga mutum kuma ya rasu bai sha wahala ba ka dauka kawai dan aljanna ne ba haka abun yake ba sayyidina abubakar as-siddiq lokacin da zai rasu shi ma ya sha wahala har yake karanta wannan ayan dan Aisha hankalinta ya tashi dan a gaban ta ya rasu sai ya ce waja'at sakratul maut bil haqq magagin mutuwa ya zo da gaskiya Allah ce zalika ma kunta minhu tahid zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abinda kake ta kokarin kaucewa kake ta kokarin guduwa baka so ya same ka a yau kan ya same ka domin babu abinda zaka iya babu wani wuri da zaka iya guduwa kace ba zaka mutu ba sanan babu wasu shekaru da zaka yi kuma ace ba zaka mutu ba wani ce wala isha alfan thumma alfain ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila alqabr inda ace zaka shekara 1000 a sace kara maka 1000 a sace kara maka 1000 babu makawa dai dole wutaran sai ka tafi to shi sa kullum mu dinga yawan tuna mutuwa annabi ce aktiru zikra hadimin ladhaid ta ce almaut ku yawaita tuna abinda ke ruguje jin dadi ita ce mutuwa idan muna yawan tuna mutuwa yana kara mana imani zai sa ka ji tsoron Allah zai sa ka rage abubuwa da yawa dan haka ji mutuwa ce in banda ma dai mutuwa aida an yi kaza sannan ita mutuwan nan kuma rahama ce ga dan adam inda ba a mutuwa ya za a rayu dan duk wanda ya tsufa yin tsufa za ka yana tunanin ma ya rasu yanzu misali a Najeriya ka dauki Alhaji Aminu dan tata wanda yake yana cikin dattawa da suka rige arewacin Najeriya kuma dattawa bi ma'anar kalima dattawan kuma su dattago mutanen kirki ya shekara 90 da wani abu yana rayu a yanzu haka amma zaka ji yana cewa yanzu shi kawai mutuwan shi yake jira sai ce wai ya rasa ma me yasa shi har yanzu bai mutu ba ko duk abokan shi sun tafi sun bar shi ku kalli irin duk inda aka ce dan tata ba dan Najeriya ne bai san waye dan tata ba ko baka san shi da ido baka san sunan shi amma a yanzu magana yake shi kan gwanda ma ya rasu to duk abokan shi sun tafi shi kadan ya rage bashi da abokan shi to shi sa mutuwan kanta rahama ce sannan kuma maganin mutuwa guda ɗaya ne in kana neman maganin mutuwa shine kawai kai aiki na gari ka ji tsoron Allah ka yawaita ayyukan alkhairi to kai maganin mutuwa amma duk lokacin da mutuwa ta same ka kana cikin barna to kai kan kafa duka lalaci shi yasa mu yawaita istighfari mu yawaita tuba mu takaita sharri a tsakanin mu da juna musamman a irin wannan halin in ka kalli kasan nan kusan kowa zai bai da gaskiya babu amana cin amana ta ko ina da yan kasuwa da yan siyasa da masu mulki da jami'an tsaro da talakawa kowa ya zama mace yin amana sai ka rasa da wa za ka yi mu'amala ta gaskiya ko da ko amanan magana ce to a irin wannan zamani da ke cike da hatsari to babban abin da ya kamace ka shine ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin shi ka kuma zauna lafiya da kowa to kai maganin mutuwa Allah ya ce waja'at sakratul maut bil haqq magagin mutuwa ya zo da gaskiya zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da kai dan adam kake ta kokarin kauce mishi baka so ya same ka amma kashi gashi ya same ka sannan babu wanda yake mutuwa ba ya shirya duk wanda ya mutu wallahi bai shirya ba babu wanda ya wanka ya zauna wa yana zaune yana jiran mutuwa ta zo ne ko akwai babu shi kwatsam ne sai a ce mutun ya rasu ai sallar insha da mutun ai kira a wasai da safi a ce maka ya rasu ko a wayin mun yi sallar asuba da wani just yan watanni kadan da ya wuce da yin da shi akai sallar asuba fa yana sahun gaba ya tashi ana tahira ana gaisawa wallahi kafin rana ta fito ya rasu da aka ce mu ya rasu da safi saura kadan da ce kariya ne kuma kafin wannan ranan kamar zai rasu wa shagari sai muke magana da shi malam banda nan banka ba dala gobe zan karbi nan ban wayar ashe ma nan ban sai dai a kiyama ina akwai waya misali wallahi kawai shi kenan aka ce ya rasu to shi yasa babu wanda yake mutuwa ya shirya duk wanda bai da lafiya tsammanin shi zai tashi ina fata an gane to shi yasa mu kyautata aiki mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin shi kuma maganin abun shi ne duk abin da ka aikata mun faɗa malaiku sun rubuta ba kai za ka rubuta ba balle kai coge an fance wannan abin da kyau balle kuma ka ki rubutawa balle kuma kai wani dabara can ba wai jarrabawa ake ba irin na makaranta balle malamin kai kada kai a jarrabawa duk abin da kai shi za a baka duk abin da baka yi ba za a baka ba to saboda haka mu ainihin gyara ayyukanmu mu gyara tsakaninmu da Allah shine babba gyara alaka tsakaninmu da Allah mu kuma gyara alaka tsakaninmu da juna in muka yi wannan insha Allah Allah zai farin ciki da mu za kuma mu kyakkyawan ƙarshe na ga saboda lokaci ne ya kamata mu tsaya abinda muka karanta na dida Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana ibadunmu da ayyukanmu da kuma addu'o'inmu ya Allah duk wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ya ubangiji duk waɗanda suke da wani rashin lafiya da an kasa gane kanshi Allah ka san abin da ke damu su Allah ka yaye musu duk wanda ke da damuwa Allah ka yaye mishi ya Allah duk wanda ke da wata damuwa Allah komai girmanta komai kankantanta Allah ka fi karfin wannan abin Allah ka yaye mishi ya ubangiji duk wanda ke cikin hali na kunci ko wani kakane kai Allah ka fitar da shi masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu masu bukatu na alkhairi ya Allah ka biya musu ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ya Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa mu cika da imani Allah ka mana albarka a rayuwarmu Allah ka sanya albarka cikin iyalanmu ka sanya albarka cikin iliminmu ka sanya albarka cikin dukiyarmu Allah ka sanya albarka cikin gidajenmu da kasuwanninmu da makarantunmu da ma'aikatunmu ya Allah ka ba mu shugabanni na gari ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da mu lafiya ya ubangiji sadar rayuwa da ake fama da shi da fitintun tashin hankali Allah ka yaye mana su ya ubangiji ka zaunar da mu lafiya Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la yahizzu man adaita tabaarakta rabbana wa ta'alaita la malja wa la manja minka illa ilayka اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.